The Voice of America, direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 3 ga watan Satumba shekarar 2022. A babin rahotanni za a ji cewa masana tsaro a Najeriya sun fara tsokaci kan ziyarar aiki da Sufeto General na 'yan sandan Najeriya ke yi a Amurka.
Mu za mu iya ba da zaratanmu su je su taimaka a wurin da ake da matsaloli, ko kuma mu za mu ɗau wahalhalin Majalisar Ɗinkin Duniya a yi ta zuwa ana aikinta. Amma kuma idan mu muka shiga matsala, sai an yi shekara 11 shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya zai zo ya ga mutanen da Boko Haram ta lalata.
Muna tafa da ƙarin bayani kamar kowanne daren rana Asabar. Yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa, da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Murtala Faruku Sanyin na da labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, barkanku da daren yau. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Mahukuntan kasar Somalia da kuma mazauna kasar sun ce mayakan Al-Shabab sun harbe tare da kashe akalla matafiya 21 a daren jiya Juma'a a yankin Hiran da ke tsakiyar kasar. A wata tattaunawa da muryar Amurka, kwamishinan gundumar Mahas Mumin Muhammad Halen ya ce an kashe mutanen ne a wajen garin Beledweyne da ke tazarar kilomita 300 a arewacin Mogadishu. Halen ya faɗa wa muryar Amurka ta wayar tarho cewa mayakan sun yi wa matafiyan kofar rago ne a yayin da suke tafiya a cikin motoci tara. Suka bude musu wuta ba kakkautawa, inda suka kashe farar hula 18. Ya kara da cewa wasu farar hula uku kuma sun mutu sa'adda motar su ta taka wata nakiya da mayakan suka dasa wa motar su a yankin. Ya ce waɗanda lamarin ya rutsa da su direbobi ne da fararen hula da suka nufi garin su na Mahas da ke tazarar kilomita 90 daga Beledweyne, babban birnin Hiran. Dakarun Rasha sun dakile wani yunkuri da Ukraine ta yi domin sake kwace iko da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia a daren jiya Juma'a, a cewar ma'aikatar tsaron Rasha a yau Asabar. Ma'aikatar ta tsaron Rasha ta ce wata rundunar sojan ruwa wadda ta kumshi dakaru 250 na Ukraine ta yi kokarin sauka a gabar wani kogi da ke kusa da tashar a ranar Juma'a da dare. To sai dai ma'aikatar ta ce an sami dakile yunkurin bayan da wasu jiragen Rasha masu saukar ungulu da wasu jiragen yakinta suka sami lalata jiragen ruwan Ukraine 20. Ma'aikatar ta tsaro ta ce duk da yake wakilan hukumar makamashin atom ta kasa da kasa suna nan a tashar ta nukiliya, amma kuma gwamnatin Kiev ta koma yin wani yunkurin kwace tashar. Rasha ta kwace iko da tashar a watan Maris, to amma har yanzu ma'aikatan Ukraine ne ke tafiyar da ita. Hukumar makamashin atom ta aike da tawagar masu dudubawa a tashar ta nukiliya a wannan makon, sakamakon fargabar da ake da ita na cewa ci gaba da yaki kan iya haifar da wani iftila'in nukiliya. 'Yan bindiga sun kashe akalla mutane 42 a yankin Oromia na kasar Habasha, a cewar wasu mazauna yankin biyu da suka turbuɗe gawarwakin a wani babban kabari a jiya Juma'a, wanda shi ne kisa na baya-bayan nan a kasar da ta yi suna wajen fadadar tashe-tashen hankula da suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan jama'a. Sun ce wata kungiyar 'yan bindiga ce ta kai harin na baya-bayan nan kan wasu ƙauyuka ranar Talata a cikin gundumar Amuru, kimanin tazarar kilomita 370 a yammacin Addis Ababa, babban birnin kasar. Sun ƙara da cewa dukkan waɗanda lamarin ya rutsa da su 'yan ƙabilar Oromo ne. Kano kuma suka bayyana maharan da cewa membobi ne na wata kungiyar mayakan sa kai da aka fi sani da Fano, wadda mafi yawa ta kumshi 'yan ƙabilar Amhara. Rikici na ci gaba da ƙara ta'azzara tsakanin ƙabilun biyu na Oromo da Amhara da suka fi girma a Habasha a 'yan watannin nan. Yankin na Oromia ya fuskanci tashe-tashen hankali na tsawon shekaru, a yayin da ake zargin rashin kulawar gwamnatin tarayya a Addis Ababa. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da jami'in diflomasiyya Abdullahi Bathily a daman sabon jakadan zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya, wanda ya kawo ƙarshen shekaru tara da aka kwashe ana nema a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankali a ƙasar mai arzikin man fetur da ke yankin Afirka ta Arewa. An kada kuri'ar amincewar ne bayan da Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya bada sunan tsohon ministan na kasar Senegal. To sai dai gwamnatin rikon kuri'a ta Libya da ta nuna rashin amincewa da Batley ta aika da takardar rashin amincewar ta zuwa ga Guterres akan matakin nasa. Rashin amincewar ta dai ya haifar da ayar tambaya kan yadda sabon jakadan zaman lafiyar zai iya gudanar da aikin sa kamar yadda ya kamata a kokarin sasanta rikicin siyasa da na tattalin arziki da kasar ke fuskanta. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya na baya Jan Kubis ya yi murabus a ranar 23 ga watan Nuwamban shekara ta 2021 bayan watanni 10 yana aikin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da sayar da kayan aikin soji da kuɗin su ya kai dala biliyan 1 da miliyan 100 ga Taiwan, ciki har da makaman harbe jirgin ruwa 60 da na harbo jiragen sama 100, inda kasar China ta yi barazanar ɗaukar matakin mai da martani. Pentagon ta ba da sanarwar ne a jiya Juma'a a daidai lokacin da China ke ci gaba da atisayen soji mafi zafin gaske a kusa da Taiwan, biyo bayan ziyarar da kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kai a tsibirin a watan da ya shige. Mai magana da yawun ofishin jakadancin China a Washington Liu Pengyu ya faɗa wata sanarwa cewa shirin sayar da makaman kan iya haifar da cikas ga dangantakar China da Amurka da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsibirin na Taiwan. Ya ce hakika China za ta ɗauki matakan martani da suka dace da doka domin tunkarar lamarin.
Murtala Faruku sanyin da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya. Yanzu haka dai Speto General na 'yan sandan Najeriya na ziyarar aiki a ƙasar Amurka, kuma wakilin Mahassan Maina Kena Abuja ya je headquarter 'yan sandan don neman ƙarin bayani akan ziyarar, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Na tambayi jami'in hulɗa da jama'a a headquarter 'yan sandan Najeriya CSP Al-Mustapha Sani ko menene makasudin ziyarar Speto General na 'yan sandan Najeriya zuwa Amurka.
Babban Speto na 'yan sanda na Najeriya ya je Amerika ne don halartar taro na uku wanda ake yi da manya-manyan spetoci na 'yan sanda wanda Majalisar Ɗinkin Duniya take shiryawa. A wannan taro da aka yi shi ne na uku wanda shi speto na janar na 'yan sanda na Najeriya IGP Usman Alkali Baba ya gabatar da kasida a wannan taro, wanda kasida ta kunshi yadda hanyoyi da ya za a bi domin a tabbatar da cewa an samu kyakkyawan zaman lafiya da kuma ci gaba na bangaren tsaro a duniya baki daya. Speto General na 'yan sanda kuma ya bada wannan kasidar a wannan taro.
To kowane riba Najeriya za ta samu dangane da wannan taro?
Kowa ya san cewa matsalar tsaro da muke fama da shi a duk duniya, kuma wannan matsalar tsaro ta samo asali ne ba lallai daga Najeriya ba, daga kasashe daban-daban. Saboda haka wannan taro zai ba wa manyan jami'an 'yan sanda na kasashe daban-daban na duniya da su zauna su tattauna yadda za su taimaka wa juna ta hanyoyin technology, ta hanyoyin kayan aiki na tabbatar da cewa an samu kyakkyawan tsaro a duniya baki daya.
Taron wanda ke da zumar ƙara ƙarfafa tsaro a kasashen duniya da kuma tunkarar kalubalen tsaro akan iyakokin kasashe, tuni kuma masana irin su Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja suka fara tsokaci.
Wato ita harkar tsaro da take damun mu a nan Afirka da kuma Najeriya ba irin wannan harkar tsaron bace take damun waɗannan manyan kasashen. Su fa ta'addanci irin na addini, ta'addanci irin na kwaya da ragowan wato abubuwan da suke iya fitinar su kenan. Mu kuwa talauci ne yake jawa mutanenmu suna shiga halayen da yake zama har sun zama 'yan ta'adda da gingimun da suke duk tasowa yawancinsu a kan talauci ne. Ya zamana saƙon da zai bayar saƙon da ya shafe mu ne, ba a je a rinka magana cewa ai mu za mu iya ba da zaratanmu su je su taimaka a wurin da ake da matsaloli, ko kuma mu za mu ɗau wahalhalin Majalisar Ɗinkin Duniya a ita zuwa ana aikinta amma kuma idan mu muka shiga matsala sai an yi shekara 11 shugaban majalisar dinkin duniya zai zo ya ga mutanen da Boko Haram ta lalata, amma idan aka yi matsala a Ukraine kafin awa 12 zaka ga yana neman yanda zai ko kuma da shugabannin suna neman yanda za su yi su je Ukraine. Wannan bambancin ya kamata mu tafi da shi a ranmu, shi sufetan yan sanda ya tafi da wannan bayanin a ransa.
Yanzu dai abin jira gani shine irin tasiri da wannan taro zai yi. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan mai na kaina, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan da aka fara ji makon jiya mai cewa, assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku samu mana ansar wannan tambayar. Wai shin guguwa da take tasowa ta ratsa wasu kasashen mu na duniya, daga ina take tasowa ne? Menene dalilin da yasa take tasowa? Ina kuma za ta je? Ko tana da alaka da wannan karamar iska da muke shaka? Masu tambayar haɗin gwiwa, Alhaji Kari Bage Bajoga da Kawo Mai Ruwa Bajoga, jihar Gombe, Najeriya. To idan masu tambayar da madimbin masu sauraron mu na tare da mu, ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilin mu a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Farfesan Ilimin Yanayi Abubakar Sadiq Umar na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya, wanda zai koma baya can ya dora daga inda yake cewa,
shi iska mai zafi zai so ya yi tafiya ne wurin iskan da yake da sanyi, wuraren da suke da sanyi kenan. Sannan wuraren da suke da sanyi, kasancewa iskan su kuma yana da sanyi, so shi ma zai so ya yi tafiya ne inda akwai zafi. Sanadiyar yin haka ne a cikin ikon Ubangiji Allah, shi yasa akan samu sanyi wani lokuta a wuraren da yake da zafi, sannan wuraren da suke da sanyi sukan samu zafi wani lokaci a wuraren nasu. Allah ya yi aikin sa ne haka saboda don a samu ya dan daidaita yanayi na wurare. Inda ba haka ba, sai ya kasance wuraren da suke da zafi za su ci gaba da shan zafin su ba tare da suka samu sanyi a wasu lokuta ba. Haka kuma wuraren da suke da sanyi sai su ci gaba da samun sanyin su ba tare da sun samu zafi a wasu lokuta ba. Amma yanayin wannan tabiyan iskan nan, wannan iska ina shine yake kawo waɗansu canjin yanayi a lokuta-lokuta. To idan wayannan iskan suka haɗu, iska mai zafi da kuma iska mai sanyi suka haɗu, zai zamanto kaman yaki ne a tsakaninsu. Wannan wurin dagan da suka haɗu ɗin, yaki mai ƙarfi zai faru a wurin. Abinda zai kasance, wani iska ne zai tafi sama ya dangana ga iskan da yake da ƙarfi. Kuma a kullum iska mai sanyi shi yake da nauyi akan iskan da yake da zafi wanda bashi da nauyi. Saboda haka idan suka haɗu, iska mai sanyi nan sai ya sa iska mai zafi ya tashi sama. Idan ya tashi sama kuma tafiya zai yi, ya dangana ga ƙarfi wannan iska din, shine nisan tafiyan da zai yi da kuma saurin tafiyan da zai yi a cikin lokaci ko sa'a daya. Saboda haka asalin guguwa tana faruwa a wuraren da yake da zafi, misali kaman wuraren mu na Najeriya wanda muka gani a lokuta-lokuta, da kuma wasu sashi abin na Afirka ana iya samun iskan guguwa ta taso idan lokacin da iskan da ya zo daga wuraren mai sanyi suka haɗu da wannan iskan namu mai zafi, sai ya sa iskan namu mai zafi ya tashi sama. Misali kaman wajajen North America, California, wato arewaci Amerika kenan, da kuma wurare kaman Mexico, kudancin Amerika, su ma sukan samu iska mai zafi na kadawa a wurinsu, wanda a lokuta idan iska mai sanyi ya taso daga Europe, misali daga Canada da ma sauran wuraren da suke Europe, suka kada ta wajajen wannan area da na ambato su din nan, to idan suka je suka hadu a wurin su ma suna iya su haddasa guguwa. To guguwa dai yana faruwa a wurare daban-daban a bayan kasa a duniya. So idan wannan iskan ta tashi tana tafiya mai nisa, mafi yawa kamar yadda na faɗa daga fari za ta yi tafiya ne wuraren da yake da sanyi, domin me can ne ake da bukatar wannan iska mai zafi din. So idan yayi tafiya zai kasance tafiyan zai dangana ga karfin iska din, amma ba lalle idan ya je wa'an su wurare kamar su Europe da su North America ya kasancewa da suna guguwa ba, yana iya ya koma wani suna iska daban. Misali idan ya ketare ya shiga wuraren da yake da sanyi zai kasance abinda ake ce da shi hurricane, wanda shi ma yana daya daga cikin yanayin iska na guguwa wanda yake haddasa asarar rayuka sosai. Haka ma idan ya tafi ta bangare wuraren su Pacific Ocean, su Atlantic Ocean, wuraren su India da su Asia, idan suka tafi wajen bangaren can su kuma sukan koma wani iska daban wanda ake ce da shi typhoon. To ka gani an fara ta da guguwa, amma idan ta crossing waɗansu sassan duniya sukan canja suna ba guguwan da, amma kusan tafiya ɗaya suke, saboda su ma irin iska ne wanda yake saurin tafiya kuma yana haddasa asarar rayuka. Mukan sa labaru akan yanayin asaran da hurricane yake kasancewa yana kawo wasu sassa na kasashen Turawa da kuma Amerika. Haka kuma wannan iska typhoon din shi ma yana haddasa asarar rayuka sosai da dukiyoyi a wuraren su Sri Lanka, Indonesia da ma wurare da yawa a Asia. So bai kasance kawai sai a wajajen Afirka ko kuwa a Najeriya shi ne guguwa take ba. To shi ne abin da yake faruwa. Iska ba zai tashi ya yi tafiya ba sai ya kasance yana da bambancin yanayin iska din. Akwai mai zafi, akwai mai sanyi. Idan suka hadu sukan haddasa wani yanayi daban wanda zai sa iska din ya yi tafiya. Sai kuma guguwa din ya sa shi yakan tashi zuwa sama maimako ya tafiya a kasa, akan kasa bayan doron kasa sai ya tashi sama. Saboda kamar yadda na faɗa, idan iska mai sanyi da iska mai zafi suka hadu, to yaki ne sosai a tsakaninsu. Ala misali, idan ana yaki irin an ja daga ana yaki, to karfin yakin nan yana wurin da aka fara haduwa daga bangare duka biyu, yafi inda yake can baya-baya a kowane bangare. Wurin da yakin ya fara haduwa yafi karfi, to haka wannan iskan kuma wurin da iskan nan suka fara haduwa, wato ana ce da shi front, wannan wurin iskan yafi karfi. To shi yasa zaka ga iskan sai ya tashi sama guguwa yana kadawa, yadda ake kiransa da suna whirling wind, iska ne mai juyawa yana kadawa yana tafiya sama, yana dada yaduwa, yana dada fadi. In ka duba hoton guguwa zaka gan diga kasa yana nan tiriri, in ya haura sama sai ya yadu, saboda a sama din sararin samaniya babu abinda zai tare shi. So zai fi yin karfi a sama, zai fi yaduwa ya budu sosai idan aka kwatanta shi da kasa inda ya fara tasowa din, saboda akwai wasu abubuwan da zai dan tare karfin sa ya rage masa karfi da kuma buduwa a kasa din. To shine abin da yake haddasa haka. Sai kuma tambayar sa na biyu cewa ina za shi, to na riga na fada zai tafiya ne wuraren da yake da sanyin yanayi. To tafiyan sa zuwa wayannan wurare ya dangana ga karfin sa, saboda iska ne wanda yake tafiya daga kilomita 50 zuwa har wajen kilomita 350 a sa'a daya. So idan ba wani abu ne ya faru a hanya wanda ya sha karfin wannan iskan ba, to iskan nan yana iya ya tafiya mai nisa a cikin lokuta kadan ko a cikin kwanaki kadan. So amma idan ya iso wasu sassa ba zai ci gaba da kasance da suna guguwa ba, zai canja suna kamar yadda nace. In ya iso wuraren da yake da sanyi, to ba zai ci gaba a matsayinsa na guguwa ba, zai koma wani iska wanda ake ce da shi hurricanes. Amma kusan misali gida daya suke, tafiyan su daya suke. To shin wannan iska din yana da alaka da wannan iskan da muke shaka ko kuwa a'a? Babu alaka a tsakanin wannan iska guguwa da kuma iskan da muke shaka, saboda iskan da muke shaka wato mai suna oxygen, shi iska ne wanda yake yana sama. Misali kaman ainihin yanayin sa daga sama yake farowa sai ya soko ta kasa, daga atmosphere kenan sai ya soko mana a kasa mu yi amfani da shi. So wannan iskan guguwan kuma daga kasa take tasowa ta tafi sama. Idan ya je ya hadu da wannan iskan oxygen din a wannan atmosphere din nan, sai ya gurbata wannan iskan atmosphere, iskan oxygen din nan, sai ya dawo mana a matsayin gurbataccen iska in muna shekama muna wahala numfashi da shi. Saboda haka babu alaka a tsakanin su, amma yana iya ya kawo abin da turanci na faɗa effect. Yana iya kawo sanadi wanda zai gurbata mana wannan iska, kuma mu ci mu sha abin da mu ji illansa a jikin mu idan muka shaka lokacin da guguwa yake tafiya. Batun maganan wannan yanayin iska ba zai tafiya ba sai ya kasance two different surfaces, wato yanayi mai sanyi da yanayin mai zafi sai sun hadu kan ya tafi. Wannan ilimi ne da daddaya gurin mutanen mu a nan bangaren Afirka kuma Najeriya, don kasancewa a lokacin da muke tasowa yara mukan gani mata idan suka je suna shika ko dawa ko wani hatsin da aka girbe aka buga, wani lokuta iskan yakan tsaya. Idan iska ya tsaya ya nuna iska din yanayi ɗaya ne, so ba zai tafiya ba, ko ya kasance iska ne sanyi kawai ko ko ya kasance iska ne mai zafi kawai. So sai ya kasance iska ya tsaya cak, kowanne daga cikin su in ya faru iska zai tsaya. Amma kamin ya yi tafiya sai ya kasance akwai bambanci a cikin wannan iska a wannan wurare din nan. So a lokacin da mata sukan sheka wannan dawa ko amfanin gona, iskan yakan tsaya musu, ba za su yi ci gaba da shikan da suke ba. So ana su sani a wancan lokacin, wanda ilimi ne na kimiyya a yanzu din, shine sai su saka wani bangare daga cikin dazuzzukan da yake kusa da su ko ciyawan da yake kusa da su, sai su sa mata wuta. Idan aka sa wuta amma a wurin su din iskan mai zafi ne, to saka wuta din zai kara zafi na wannan iska din, wanda ya zamanto yayi bambam da wanda ya suke a ciki a lokacin da iska ya tsaya musu din nan. In kuma iska din ne dama mai sanyi ne, to dama abin da ake bukata ne a kara samun iska mai zafi. To a lokacin da suka saka wannan daji suka ko ciyawa akan abin nan, sai kaga iska yana kadawa sai su ci gaba da yin shi kansu. So kaga anan wannan ilimi ne wanda da daidai a gurin mu, sai dai daga baya ilimin kimiyya ya zo ya kara faɗaɗa shi da kuma yanayin da yake faruwa, kamar yadda na bada misalin sa a baya. To shine abin da ke faruwa da guguwa kenan.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Professor Abubakar Siddiq Umar na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola, Jihar Adamawa, Najeriya, da wakilin ma'ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado, da wanda ya bayar da umarni Daniel Brown, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
A gaida Ibrahim Garba. Yanzu kuma ga Murtala Faruk Hussain na zai sake shigowa da shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka, wato CAF, ta kwace wa kasar Gini damar karɓar bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2025 saboda rashin shiryawa karɓar bakuncin gasar. Hukumar ta cimma matsayar ne a wani taron kwamitin zartarwa wanda ya yi ittifaƙin cewa Gini ta kasa gudanar da shirye-shiryen da suka kamata, don haka ba za ta iya karɓar bakuncin gasar ba. A cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar, ta ce shugabanta zai aike da wani ayari zuwa kasar ta Gini domin bayyana musu matsayar da aka cimma, a yayin da kuma za a ci gaba da neman sabuwar kasar da za ta karɓi bakuncin gasar. Rahotanni sun bayyana cewa Tuni da Najeriya ta soma zauracin damar karɓar bakuncin gasar, a yayin da shugaban hukumar kwallon kafar kasar Amaju Pinnick, wanda ke shirin barin gado a wannan watan, ya bayyana yakinin cewa kasar za ta iya karɓar bakuncin gasar. A ci gaba da gasar Premier ta Ingila a mako na shida, ƙungiyar Tottenham ta ci gaba da wasanni ba tare da an doke ta ba, bayan da a yau Asabar ta yi galaba akan Fulham da ci 2-1. Wannan dai ya bada jumlar wasanni hudu kenan da take samun nasara daga cikin wasanni shida na gasar da ta buga ya zuwa yanzu, inda ta yi kunnen doki a sauran wasanni biyu. Chelsea ma ta farfado daga kashin da ta sha a makon jiya, inda a yau ta yi waiwayin baya ta doke West Ham da ci 2-1. Brentford ta lallasa Leeds United da ci 5-2. Bournemouth ta bi Nottingham Forest har gida ta doke ta da ci 3-2, yayin da Everton ta yi kunnen doki da Liverpool ba wanda ya zura kwallo. A fagen tennis kuma, mutum na farko a jadawalin mafificin ƴan wasa na duniya, ɗan ƙasar Russia Daniil Medvedev, ya ci gaba da fafutukar kare kambinsa na babbar gasar tennis ta US Open, bayan da a yau ya yi galaba a kan ɗan ƙasar China Wu Yibing a zagaye na uku na gasar ta bana, da yanzu haka ake fafatawa a ƙasar Amurka. Medvedev wanda ya sami nasara da turmi uku a jere zai fafata da dan kasar Australia Nick Kyrgios a zagaye na hudu na gasar wanda yake fatan kafa tarihin kasancewa mutum na farko da ya taba lashe ta sau biyu a jere tun daga shekara ta 2008 da Roger Federer ya lashe gasar karo na biyar a jere to sai dai kuma idan har ya sha gashi a zagayen na hudu hakan na nufin zai sauka daga matsayinsa na dan wasa na farko a duniya inda daya daga cikin Rafael Nadal ko kuma Carlos Alcaraz zai iya maye gurbin a daya bangaren kuma shahararriyar yar wasan tennis Serena Williams ta kai karshen rayuwarta ta wasan tennis da safiyar yau Asabar bayan da ta sha kashi a hannun Ajla Tomjanovic a zagaye na uku na gasar US Open ta bana wanda kuma ya fitar da ita daga gasar to a yin makonnin baya ne Serena yar kasar Amurka ta bayyana aniyar ta ta yi murabus daga wasan tennis daga wannan gasar ta US Open ta bana wanda ya sa wannan wasan ya kasance ta karshe inda kuma ta yi adaban ban kwana da jama'a manazarta lamurin wasanni na bayyana Serena a zaman yar wasan mace da ta fi kowa samun nasara a tarihin gasar tennis a duniya ta kwashe tsawon shekaru 27 tana fafatawa a dukkanin gasannin tennis na duniya inda a ciki ta sami nasarar lashe manyan gasanni 23 ta lashe babbar gasar tennis ta farko a gasar US Open ta shekarar 1999 inda ta zama babbar Amurka yar asalin Afrika ta farko da ta lashe babbar gasar tennis
a gaida Murtala da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takeice
to Hafiz a takeice mahukuntan kasar Somalia da kuma mazauna kasar sun ce mayakan Al-Shabaab sun harbe tare da kashe akalla matafiya 21 a daren jiya Juma'a a yankin Hiran da ke tsakiyar kasar a wata tattaunawa da muryar Amurka kwamishinan gundumar Mahas Mumin Muhammad Halan ya ce an kashe mutanen ne a wajen garin Beledweyne da ke tazarar kilomita 300 a arewacin Mogadishu Dakarun Rasha sun dakile wani yunkurin da Ukraine ta yi domin sake kwace iko da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia a daren jiya Juma'a a cewar ma'aikatar tsaron Rasha a yau Asabar. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce wata rundunar sojan ruwa da ta kunshi dakaru 250 na Ukraine ta yi kokarin sauka a gabar wani kogi da ke kusa da tashar ranar Juma'a da dare. To sai dai ma'aikatar ta ce an sami dakile yunkurin ne bayan da wasu jiragen Rasha masu saukar ungulu da wasu jiragen yakinta suka sami lalata jiragen ruwan Ukraine 20. Yan bindiga sun kashe akalla mutane 42 a yankin Oromia na kasar Habasha a cewar wasu mazauna yankin biyu da suka turbude gawarwaki a wani babban kabari a jiya Juma'a wanda shine kisa na baya-bayan na kasar da ta yi suna wajen fadar tashi-tashin hankula da suka yi sanadiyar mutuwar daruruwan jama'a sun ce wata kungiyar yan bindiga ce ta kai harin na baya-bayan nan kan wasu ƙauyuka a ranar Talata a cikin gundumar Amuru da ke kimanin tazarar kilomita 370 a yammacin Addis Ababa babban birnin kasar. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da jami'in diplomasiya Abdullahi Batli a zaman sabon jakadan zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya wanda ya kawo ƙarshen shekaru 9 da aka kwashe ana nema a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankali a kasar mai arzikin man fetur da ke yankin Afirka ta Arewa. An kada kuri'ar amincewar ne bayan da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ba da sunan tsohon ministan na kasar Senegal. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da sayar da kayan aikin soji da kudinsu ya kai dala biliyan 1 da miliyan 100 ga Taiwan ciki har da makaman harbe jirgin ruwa 60 da na harbo jiragen sama 100 inda kuma kasar China ta yi barazanar ɗaukar matakin mai da martani.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyinna da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku fatan alheri wassalamu alaikum.